الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 30 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata Allah ya kaddara rabuwa tsakankaninsu ma'ana yace ya sake ta bayan sakin da ya mata ta je ta aihu kuma bayan ta aihu wato ya sake rubuta wata takarda ya aika mata cewa ya mata saki uku to anan abinda muke so mu sani saki da yayi na farko saki ne wanda yake ya halatta saboda mace in tana da ciki a kowane lokaci mutum ya ga dama yana iya sakinta a lokacin da ba a sakin mace sai lokacin da take cikin jinin al'ada ko jinin biki ko kuma bayan ta gama tsarki mutum ya kusance ta kafin ta yi al'ada ta gama a wannan lokaci ya ce ya sake ta wannan saki ne wanda yake na bid'a amma mace mai ciki a kowane lokaci ana iya sakinta a al'ada ne ake cewa wai a bari har ta haihu amma ba a shari'a ba to wai bayan ya mata wannan saki ta aihe cikin da take dauke da shi bayan wasu watanni sai ya rubuto takarda cewa wai ya mata saki dare ya masa kafin ta haife cikin nan ya kamata in yana so ya yi da cike mata adadin sakin ya kamata ya tunda ta riga ta aihu ba ta ci ba matar shi bace ba wanda ba matar ka ba kai saka ce ka sake ta tun lokacin da ta aihu ta masa nisa domin mace mai ciki ajalin gama iddar ta shine haife cikin ta idan mutun ya saki mace tana da ciki kafin ta aihu yana iya dawowa da ita in saki ɗaya mata yana iya ƙara mata na biyu zuwa har zuwa ƙarshe na uku kafin da aihu wannan domin a matsayin matar shi take yana da kamar yanda yake da ƴancin ya ce ya dawo da ita to yana da ƴancin ya ƙara mata saki amma matukar ta haife ciki shikenan ta masa nisa ba matar shi bace ko ya dawo ya ce yana son ta a shirya a daidaita dole sai ya sake biyan sabon sadaki ya tambayi alwalinta in ya bashi a daura aure dan haka wannan saki da ya mata wannan saki ne wanda ya yi shi ba a mahallin shi ba, domin ba matar shi ba ce ba. An gane ko matarka ita ce kake da ƴancin ka sake ta, wanda ba matarka ba kake da ƴancin da za ka sake ta. Rubuta takarda wannan ba dole ba ne ba, da baki in ka ce ka saki mace tasa magana cewa dole sai ka rubuta takarda ka bata, wannan kwata-kwata ba ya da asali a shari'a. Takarda ana rubuta ta ne a matsayin shaida. An gane ko in ka rubuta takarda, wannan takarda da ka rubuta shaida ce. Amma da zarar mutum ya furta cewa ya saki mace tasa ko da bai rubuta takarda bai bata, magana a tirsasa ka a ce ka maida ta, ka maida ta, ko da ka maida ta wannan saki yana nan tunda ka riga ka fara. An gane ko shi in ka saki mace ka samu mutum biyu adalai ka shaida musu cewa ka saki matarka wance a rana kaza, haka in ka dawo da ita ka samu mutum biyu ka shaida musu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa ashhidu zawai adilin ne. Ubangiji Ta'ala ya ce ku shaida ma mutum biyu waɗanda suke adalai, ma'abuta adalci daga cikinku. Don haka kasancewar cewa sai an rubuta takarda, wannan takarda in an rubuta matsayin shaida ce, in ba an rubuta ba ma saki ya tabbata. Ko da an tilasa ka an ce ka maida, ka maida to ka tabbata wannan saki yana nan ba inda yake. Ware da gaske matuƙar ba ta gama idda ba, kana iya ƙara rubuta takarda ka sake aika mata, ka ƙara mata a kan sakin da ka mata. Ware, domin mace matuƙar tana cikin idda, tana nan ƙarƙashin igiyar auren mijinta wanda ya sake ta, matuƙar ba ta gama idda ba idan suke koma bayan uku. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul ijara, mun tsaya ƙarshen babi na 16, babin da ke bayani game da wato abinda ake badawa wato game da rukuya a cikin kabilu waɗanda suke na Larabawa. Idan mutum ya karanta Fatiha ya yi addu'a sunan cewa Allah ibada lafiya, to a cikin Larabawa akwai gwargwadon wani abu da suke badawa. To anan cewa ala wani ala a hayaƙil Arab ba ƙaidi ba ne ba malam ya zo da shi akan cewa iya abin da suke badawa shi ne wanda babu larabe ba shi ma zai bada, a'a, saboda ya kalli lafazin hadisin ne, amma ba dan ƙayyadewa ne cewa iya gwalgwadon abin da suka bada shi ne mutum zai bada. Shi ne ya ce babu ma yu uqatir ruqya ala ahya'il arabi bi fatihatil kitab, babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ake badawa wato game da yin ruqya da fatiha a cikin kabilu waɗanda suke na Larabawa. Lafazin ahya wato jam'i ne na hay, shine a Hausa ake kiran shi taushe ka kenan. Ita hai wato bai kai ba kabila, an gane, ita kuma kabila bata kai ba wato shine kamar hawan hawa ne, akwai alhai, akwai kabila, sannan akwai kuma ash-sha'ab. Sha'ab shi yake gaba, kamar misali kamar da Bature yake cewa population. Idan ka ɗauki Nijar ai sha'ab ne, to a Nijar kaga akwai kabila ta Hausa, akwai ta Zarma, akwai ta Fulani, akwai ta Bare-bari, akwai Tubawa, har ma Larabawa akwai kenan. Amma gaba ɗaya kenan me za a sa sha'abun Nijar? To amma in aka ce kabila, to ana nihi kenan wasu jama'a na daban waɗanda suke da yare nasu na musamman. Galibi misali akwai kabila ta Hausa, akwai ta Zarma, akwai ta Bare-bari da sauransu, wannan duka kabaili ne. Sannan akwai alhai, wato shine kamar taushika, me ake cewa taushika, kamar daga cikin kabila a samu wasu jama'a waɗanda suke na daban masu yawa a gefe, shine ake kira da alhayi. Wanda zaka samu misali daga cikin kabila kaza sai ka samu wasu sun ware sun yi garinsu wanda ƴaƴan misali kamar misali jikoki ƴaƴa ne da jikoki na mutum guda, su ne ake kira da alhayi. Shine anan ma ne sai zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa ahaqqu ma akhadhtum alayhi ajran kitabullahi, mafi cancantar abinda kuka karbi lada akansa misali akan in sauke maka alqur'ani domin ni neman biyan bukata ka biya ni alaihi ai kenan ala ikra'ihi, ma'ana karantar da shi ko ka ce ala ta'limihi, a bisa koyar da shi. Ahaqqu ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah, mafi cancantar abinda kuka karbi lada akan karantar da shi, manzo Allah ya ce shine alqur'ani, ba akan mutum ku yi kwantara da shi ka sauke mai alqur'ani ya biya ka, wannan ba karantarwar magabatan kwarai ba ce. Akwai dalilai da dama wanda malamai sun yi bayani akan wannan matsala, don haka wasu sukan dau wannan lafazi su yi amfani da shi akan cewa ai wannan yana nuna kenan za a iya kwantara da mutum a bashi kudi ya sauke alqur'ani. Ba haka ake nihi ba. In ka dau hadisi ko aya ka tsaya ka lura da magabatan ƙwarayya ya suka fahimce shi, idan fahimtar ka ta sha bamban da tasu, to ima zaka ajiye ta ka dau fahimtar magabatan ƙwarayya, domin sun fi ka sanin hanya, sun fi ka fahimta alqur'ani da sunna, sun fi ka tsantsani, sun fi ka tsoron Allah. Anan shine sai ya ce wa qala sha'bi al-imamu sha'bi amir ibn sharahi, wanda yana daga cikin kibarut tabi'i, cha ila yashtaridul mu'allim, malami mai karantar da alqur'ani baya sharadi yace kaza za a ba illa an yuba shay'an, yace amma idan an dau wani an bashi abu an bashi fal ya kabalu ya karba ya halatta. Kaga anan tun anan ya ishe mu dalili ga abinda al-imamu sha'bi ya bar malami yazo da wannan tafsir din wannan kalima wannan gaba da manzo Allah yace a hakuma akantum alayhi ajran kitabullah. Al-imamu sha'bi yace la yashtaridul mu'allim, malami baya sharadi yace kaza za a ba. Kamar misali an kawo maka dalibai kana karantar da su alqur'ani kai sharadi kace duk wata kaza za a ba, a fatawar al-imamu sha'bi baya halatta illa an yuqa shay'an, amma idan an dau wani abu an bashi yace fal ya kabalu ya halatta. Wanda ya kawo dala 5 kudin laraba ka amsa, wanda ya kaji ka 10 ka amsa ya halatta. Amma ka ce dun laraba dala 5 za a ban ko dala 10 za a ban ko duk a ƙarshen wata dala 100 za a ban, to wannan kwata-kwata baya halatta a fatawar al-imamu sha'bi. Wa qala al-hakam, wato hakam yace lam asma'a ahadan kariha ajran mu'allim, yace ban ji ba daidai da malami daya wato yana kyamar ladan malami cewa malami in ya karantar da alqur'ani an dauki wani abu an bashi cewa yayi ba daidai ba. Shi a iya sanin sa al-hakam bai ji ba wani malami daga cikin magabata yana kyamar haka. Sannan sai ce wa a'adal hasan da rahima ashra, wato al-hasan ibn abi al-hasan al-basri wato ya dau dirhami 10 wato ya bayar a lokacin da aka karantar da ɗansa, a gane ko an karantar da ɗan shi ya kware ya koyi rubutu da karatu, sai ya dauki dirhami 10 ya bada ya ce akai mamadan. Kuma akwai a cikin wata riwaya wanda al-imamu abu hanifa an ce ya dauki dirhami wajen 400 ya ba malami a lokacin da dan shi ya iya fatiha kadai, duk da cewa fatiha ba kayan wasa bace, amma da ya iya fatiha dirhami 400. Kuma malamai suka ce a lokacin da duk dirhami ne za a iya sayar rago da shi. Kaga waɗanda suka san kimar wato ilimi. Shi ne sai ce walam yarbun sirina bi ajr asami basa. Wallahi duk da cewa bana mantawa lokacin muna yara muna makaranta akwai dan wani malami sauran yara kowa da labibi yake kawo Laraba amma shi baban shi da 20 yake ba da kama malami. Kaga me yasa? Saboda ya san daraja abu. Dala 20 yake dauka ya ba da kawo. Amma sauran yara gaba ɗaya da diyan masu akwai da waɗanda ba su akwai din dala bibi suke kawo Laraba amma shi baban shi dala 20 yake dauka ya ba da duk Laraba ta Allah. Kuma ba dan yana dafa. Kawai dan ya san kimar abu ne ya san daraja abu. Shine anan yace wa a'adal hasan darahima ashra. Wato Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan wato ya ba malami dirhami 10 a lokacin da ɗansa ma'ana ya koyi karantawa da rubutawa. Sai ya ce walam yarbu musirin bi ashirin qassami ba'sa. Wato Muhammad ibn Sirin baya ganin laifi wato game da ladan al-qassam wato mai rabo. Misali kun sahi bahun abinci za ku raba tsakankanin wani ya ce ku kawo raba muku ya kasa muku tsakiya, to abinda kuka ɗauka kuka bashi na lada wannan ya ci halaka ba laifi bane ba. An gane ku? Tare da cewa abu ne wanda za ka iya yi don Allah ka nemi sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma in ka karɓi lada a kan wannan rabo da kai ba laifi ba ne ba. To duk da cewa mun yi bayani a baya game da malami da ke karantar da ɗalibai Alƙur'ani a ɗauki wani lada a biya shi, ko wanda yake karantar da wani ilimi wanda yake na addini haka, magabata sun tafi akan cewa mutum ya karantar da Alƙur'ani a ɗauka a biya shi, da yawa daga cikinsu ba sa ganin halaccin haka, kamar yadda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma dalilai sun wuce a lissafa. An gane ko hadisai ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da haka. Naka karantar da mutum Alƙur'ani ya ɗau wani abu ya baka, manzon Allah ya ce ma wanda aka ɗauki baka aka bashi daga cikin ahlus sufa, so kake Allah ya baka wato baka wanda yake na wuta, wannan baka ya Ubangiji ta'ala ya maida shi na wuta ne a ranar kiyama ya azabtar da kai. To irin waɗannan dalilai da dama wasu daga cikin magabata sun tafi duk mutumin da yake karantar da Alƙur'ani baya halatta in an ɗau wani abu an bashi ya amsa. Tare da cewa da yawa daga cikin malamai kuma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta ya amsa, illa kasancewar kamar yadda muka gama ganganun wasu daga cikinsu sharaɗi ne malami ba zai yi ba, amma in an ɗauka an bashi ya halatta ya amsa. A inda ba su da saɓani idan ya kasance daga cikin baitul mali na musulmi ake ɗauka ake biyan shi, ko kuma wani waƙafi ne mawadata suka yi wanda ta hanyar wannan waƙafi akan samu wasu kuɗaɗe ake biyan waɗannan malamai, to wannan babu saɓani game da halaccinsa. Wanda kuma shi ne abin da ya dace a ce mawadata sun yi, in ka gina makaranta ka ɗau malami an tara masa yara yana karantar da su, to ya kamata ka samu wani abu daga cikin dukiyarka ka yi waƙafinsa, a ringa samun kuɗaɗe ta wannan hanya wanda za a ringa tafiyar da wannan makaranta ma'ana biyan malamai. In ka gina makaranta ka gina wani gida na haya, ko ka gina wasu gidaje za mu ce na haya, wanda aƙalla a duk wata za a samu kuɗin da zai iya ɗaukar nauyin biyan wuta da ruwa na makarantar kuma da biyan malama, haka ya dace. Shi yasa za ka ga makarantu an yi su amma ba sa kai labari, sai a wayi gari makaranta ta zama kongo, malaman da za su tsaya su karantar babu su. Malami ya yi ba mala'ika ba ne, yana ci yana sha, kuma yana da iyali irin yadda kake da iyali. Yanda kake da buƙatu na rayuwa shi ma yana da buƙatu na rayuwa. An gane ku? Dole a yi ƙoƙari a san yadda za a ɗauke ɗawainiyarsa, don haka kasashen da aka ci gaba ba ma malamai ba waɗanda suke masu karantar da dalibai hatta da limammai waɗanda suke masu limanci a masallatai da ladannai suna da albashi hukuma take fitar musu daga cikin bidije wanda yake na ƙasa don haka in ya kasance kenan hukuma take biya daga cikin baitul mal ko kuma su masu kuɗi suka yi wani wakafi an gane ko akan samu kuɗaɗe ta wannan hanyar ake biyan malamai to wannan ya halatta babu saɓani amma maganar ka karantar da yaro mahaifinsa ya ɗauki wani abu ya baka wasu daga cikin magabata suna ganin rashin halaccin haka amma da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa ya halatta illa kasancewar sharadi ne kawai mutum ba zai yi ba shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wata jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun tafi a cikin wani gulaguro da suka yi a lokacin nan hatta a cikin wannan gulaguro hatta nazalu ala hayy min ahya al-arab wato suka sauka a wata jama'a daga cikin jama'a ta larabawa suka sauka kenan a wata ir kabila fastabahu fa abaw an yubayyifu suka nemi karbar bakuncin su waɗannan kabila sai suka ki karbar bakuncin su an gane ko wannan taushe ka sai suka ki karbar bakuncin su me za a yi faludi ga sayyidu zalikal hayyi shugaban wannan taushe ka ma'ana waɗannan jama'a mun yi bayani a baya alhayi bai kai kabila ba ma'ana shine ake kira taushe ka a Hausa yar jama'a waɗanda suka kebance suka yi gari shugaban waɗannan jama'a sai aka yi katari wata kunama ta halbe shi kamar yadda yake cikin wata riwaya kunama ce ta ruwa ta halbe shi fasa aulahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay duk wani abu da suka sani na maganin dahi idan kunama ta halbe mutum sun yi kokarin yi masa wannan magani amma ba abin da ya amfani da izinin Allah kaga anan mu zamu gane wato kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani magani da ka sani sababi ne duk maganin da suka sani maganin halbi na kunama sun mushi amma bai yi amfani ba magani a karan kansa baya tasiri ya warkar da mutum sai da izinin Allah an gane ko dan haka magani ka dauka ka dauke shi a matsayin sababi idan ka sha in Allah ya so kana iya samun lafiya in bai ga dawowa kuma ba za ka samu lafiya ba magani nawa likita ya rubuta ma marar lafiya ya je ya sha ya warke shi likitan ya kamu da irin wannan rashin lafiya ya sha kuma ya warkewa ko kuma yanzu mutane za su zo maka ba su da lafiya ka rubuta masa wannan ya je ya samu lafiya wannan kuma maganin da ka rubuta masa ya je ya sha kuma sai dai ko ciwo ya karu don haka Ubangiji subhanahu wata'ala komai a hannun shi yake lafiya a hannun shi take shi yake bada ta ga wanda ya ga dama haka rashin lafiya a hannunsa take shi yake dora ma wanda ya ga dama saboda hikima ta shi duk wani magani da suka sani na dahi kenan game da halbi na kunama sun masa wannan magani la yanfa'uhu shay'un babu maganin da ya amfani faqala ba'dhum sai wani daga cikin su sai ya fada yace law ataytum ha'ula irhaqal ladina nazal da a ce kun karbi shawara ta kun je wajen waɗannan jama'a waɗanda suka sauka a can la'allahu an yakuna inda ba'dhum shay me yiwa a wajen su an samu wani abu wanda zai ma na magani wanda zai magani zai warkar da wannan shugaba namu inda kun je kun nema da yayi kyau an gane ku jawabu law anan mahzuf ne law ataytum haula irhaba da a ce kun je ma waɗannan jama'a idan aka ce arhab daga mutum uku zuwa tara shine ake kira da arhab alladhina nazalu waɗanda suka sauka anan yace la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay me yiwa a wajen su a samu wani abu na magani kenan jawab sai ka ce ai la kana ahsan da ya fi kyau inda kun je kun nema suka karbi shawararsa fa atawhum suka je musu faƙalu suka ce ya ayyuhar rahadu, ya ku waɗannan jama’a, inna sayyidana ludiga, lalle shugabanmu wato an harbe shi, ma’ana kunama ta harbe shi. Wasa aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'u, duk wani abin da muka sani na magani mun kai kawo mun masa, amma maganin bai yi amfani ba. Fa hal inda ahadin minkum min shay, shin a wajenku ko akwai wani wanda yake da wani abu na magani? Fa qala ba'dhum, wani daga cikin waɗannan jama'a sai ya faɗa yace na'am, wallahi yace kwarai rantsuwa nake da Ubangijin da ya halicce ni, muna da maganin da za mu yi masa, amma inni la arqi, yace na'am wallahi inni la arqi, walakin wallahi laqad istadaqnakum falam tudayyifuna fama ana bi raqin lakum hatta taj'aluna najuna, yace lalle yace zan ma shugabanku addu'a Allah ya bashi lafiya, sai dai walakin yace kusan da cewa wallahi laqad istadaqnakum, mun ne muku karbu bakuncin mu, ku ba mu masauki, ku ba mu abinci, falam tudayyifuna, muku karbu bakuncin mu ba, dan haka sai yace fama ana bi raqin lakum, shugabanku ba zan masa addu'a Allah ya bashi lafiya hatta taji alulana jula, sai kun sanya mana ladan da za ku ba mu, sai kun bayyana mu me za ku ba mu. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mis, inda sun kyautata musu a farko ya musu wannan sharadi. Fasalahuhum ala qati'in min al-ghana, wato suka yi sulhu tsakaninsu da su cewa za su ba su garki wanda yake na kankanan dabobi, an gane ko? Garki na kankanan dabobi sama da wato tunkiya 30 kusan 40. Fanqalaqa yatfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin, wato wannan wanda yace yana da maganin wannan halbi na kunama sai ya hadu yana tofa masa yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin fatiha, da haka wannan fuska biyu duka ta inganta, kafin ka karanta ka tofa ko kuma bayan ka karanta ka tofa, an gane ko? Illa kasancewar bayan karantawa ka tofa shine yafi dacewa, an gane, amma kana iya ka tofa da farko kafin ka karanta, kamar yadda yake cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi a duk dare na Allah idan ya kama wurin kwancinsa, yakan hada tafukansa sannan ya tufa ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, sannan ya shafa dukkan jikinsa. Dan haka malamai suka ce to hin kana da fuskar kafin ka karanta ka tufa ko kuma bayan ka karanta ka tufa, shine anan yace fam qalaqa yatfil, sai ya hadu yana tufa masa, an gane ko? Yana tufi a jikinsa, wa yaqra'u, kuma yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin gaba ɗayan ta suratul fatiha. Faka anna ma nushi da mina ikali, ka ce tankar an kunce shi daga akala, kamar an kunce raƙumi daga akala ya tashi ya zabura, kai tsaye Ubangiji ta'ala ya bashi lafiya. Fanbalaka yamshi wa ma bihi qalaba, wato sai ya haɗu yamshi yana tafiya, wa ma bihi qalaba, wato babu wani abu wanda yake na raɗaɗin dahi wato tare da shi, Ubangiji ta'ala ya bashi lafiya. Wa ma lahu qalaba, wato babu wani abu wato na raɗaɗin dahi wato tare da shi, wa ma bihi qalaba, ma'ana babu wani abu wanda yake na raɗaɗin dahi wato tare da shi. Ala sai yake cewa fa au fawhum ju'ulahum alladhi salahuhum alayhi, waɗannan jama'a sai suka cika musu ladansu wanda suka yarjejeniya cewa kaza za su ba su garki na dabobi, da mai shugaban su ya samu lafiya kai tsaye suka hada garki suka bar shi. Fa qala ba'dhum aqsimu, wani daga cikin wannan jama'a ta sahabbai sai yace to ai sai a kasa. Fa qala alladhi raqa, kaga wannan yana nuna in kana tare da jama'a aka ba ku abu to ba kai kare aka ba ba, jama'a da aka ba ku tare da ku aka ba. Fa qala alladhi raqa, wanda yi addu'ar sai ya ce la tafa'alu, kar ku yi gaugawar kasawa, hatta na atiyar nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mun je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkura lahu alladhi kana fa nanzura ma ya'muruna mu bashi labarin abin da yake kana sannan mu yi jira ne manzon Allah zai umarce mu da shi kaga wannan yana nuna mana duk lokacin da al'amari ya rikita gare ka ka kasa gane halaccinsa ko haramcinsa to baya halatta ka aikata sai ka yi jira har ka tambayi masana kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun akan irin waɗannan dalilai ne mai akhdari ya gina mas'alar cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a yace baya halatta mumini baligi ya aikata aiki sai ya sani ne ne hukuncin Allah game da wannan aiki in baka da masaniya shine yace wa yas'ala al-ulama'a ne tambayi malama dan haka anan shi Abu Sa'id yace a karfi gaggawa rabawa ku bari har mu je mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da yake kana sai mu jira menene zai umarce mu da shi fa qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa zakaruna suka isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka dawo gida Madina suka ambata masa abin da yake kana na wannan al'amari faqala sai manzon Allah ya faɗa ga shi wannan sahabi da yayi wannan addu'a shine Abu Sa'id manzon Allah ya ce wama yudrika annaha ruqya manzon Allah ya ce waye sanar da kai cewa ita Fatiha addu'a ce ta neman waraka manzon Allah yana jinjina masa waye sanar da kai thumma qala an gane ko ba inkari bane bai yake masa ma'ana yana jinjina masa yana girmama masa abu shine manzon Allah yake masa wa ma yudrika wa ya sanar da kai ma'anan bi ma'ana man lil akil yace annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa ita suratul fatiha addu'a ce ta neman waraka kuma kada sannan sai manzon Allah yake kada asauki yace tabbas kun dace ma daidai addu'a da kuka yi tayi manzon Allah yake aksimu yace ku kasa wata rihuli ma akum sahman manzo Allah ya ce nima ku kasa da ni ku sanya mu rabo tare da nima a sa da kasuna wa bahika annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kinkide da dariya me ya kai shi dariya abun mamaki ya bashi al'ajabi to a takaice wannan kamar yanda bayani ya gabata dalili ne wanda yake nuna akan iya yin ijara game da ruqya ko kuma ayi shu'ala idan mutum ba shi da lafiya aka kawo shi wajen malami mai ruqya tare da cewa bayani ya gabata ba karantarwar magabata bace mutum ya girke kansa a sunan cewa kawai mai ruqya ne duk mara lafiya a kawo masa yayi masa ruqya wannan kwata kwata ba a samu magabatan kwarai su mai da wannan ruqya sana'a dan haka mai da ruqya sana'a hadari ne saboda zuciya take kekashewa ya zamanto wannan dan kudi da mutum yake amsa kawai shi yasa gaba kuma wannan yake kai su hanyoyin da basu dace ba a shari'a sukan yi amfani da su akan wannan ruqya har ma waɗanda suke yi da anan yame idan aka kawo mara lafiya wato kudin ganin dokta kin shi mai kowannan consultation jika 50 ake bada a farko sai ka ba su jika 50 sai ka ba su jika 50 bari ya zama dai ba ruwan su da hayyanin da mutum yake ciki wanda ita kwa ruqya abu ne wanda yake na taimako abu ne na taimakawa wanda da a farkon al'amari kamar yanda na san da haka da inda ake yin wannan ruqya a barikin suja a nan Najeriya a Kano ne suke malamai suke yi waɗanda suke daga cikin sojoji in mutum ba shi da lafiya za a kai shi fi sabilillahi suke mishi akwai wani yaro da nan wani abokin mu ya dauke shi suka kai shi kanan su ne wanda ya samu rashin lafiya irin wannan ta shedanu dare da rana yaron ya fi shekara kullum kawai yana cikin daki baya iya fitowa kofar daki guni da kwana kuka ne abinci sai dai a kawo a aje masa in ya rumbazu cikin dare ya dauka ya ci. Aka je aka masa wannan ruqiya. Yana nan aka zo dai ana cikin rashin lafiya lokaci daya kawai wani ne kawai yaro sai ya fito. Allah ya bashi lafiya. Ya tafi yayi wanka ya gyara jikin shi daga ran nan. Yanzu yau professor ne makaranta yake karanta bayan ya samu lafiyar ya tafi ya gama jami'ar sai. To dan haka al'amari a hannun Allah yake. Lalle ba dole ba yanzu za a maka addu'a ka ce kawai so kake a yanzu ka warke. Mutun nawa ne warkar a wannan karan tsaye ne ga Ubangiji. Kai dai ya addu'a. Lafiya a hannun Allah take kuma komai Allah ya kayyade masa lokaci. To da lokacin nan su barike soje su kadai suke yi. In ka je za su ma mara lafiyar ka addu'a komai ba sa amsa. To daga baya mutane sai suka gano wannan hanya sai suka maida abin sana'a. Sai ka ga kowa ya yanke kaza ake bashi. To lalle a bangaren ijara ba laifi bane ba ka ce kaza za a baka. Amma matsalar ka maida abin sana'a. Kamar yadda a yau an bude clinic sun wuce a lissafa waɗanda sai na ruqiya. Wanda kuma galibi abubuwan da ake amfani da su da yawa sun saba ma shari'a. Wanda hatta da wannan maganganun da za ku ringa tattaunawa da aljini yana faɗa kana faɗa wannan ba karantarwa magabata ba ce. Kawai iya abin da yake kanka kai dai karanta masa Alƙur'ani. Fatan da ake albarkar karatun Alƙur'anin Allah ya ba wannan mara lafiya lafiya. Duk wasu maganganu da shi shaidanin zai kamanta da shi. Ba a buƙatar ka biya masa. To kenan in an yi akan ijara wannan ba laifi bane bai ce kaza za a bashi. Wannan abu da za a bashi ne a iya gwalgwadon yadda kuka yi da shi ya ma mara lafiya addu'a iya wasu kwanaki ya karanta masa Qur'ani. In ya gama ku biya shi abin da yake haƙƙin shi. Sawa'an mara lafiyar ku ya samu lafiya ko bai samu lafiya ba, babu abin da ya shafe shi. Amma in akan ju'ala aka yi ga mara lafiyarmu addu'a za ka ringa masa Allah ya bashi lafiya. In ya samu lafiya za mu baka kaza, in ya yarda ya amince. To ko dala bai cancanta bai karba sai in mara lafiya ya samu lafiya. In ya samu lafiya iya abin da aka yanke wannan gaba ɗaya za a ɗauka a bashi. An gane ko iya abin da aka yanke za a ɗauka a bashi. In kuma bai samu lafiya ba to wannan baka cancanci komai ba. Wani ɗan uwa yake bani labari nan Najeriya sun tafi kuma wani mara lafiya wani babban soja ne baya da lafiya irin wannan rashin lafiya ta tabon aljani da wani menene aka je aka mai ruqiya za a bashi ko 200,000 ne ya masa da izinin Allah wanda ya jima bai tashi ba a cikin wannan yini kawai sai ya tashi da ya mishi ya tashi har ya tattaka. An yi alkawari kina ya samu lafiya bai za a bashi 200,000. To cikin dare kawai sai ya ji kukan mutuwa. Wannan soja Allah ya masa rasuwa. Cikin dare kafin gari ya waye shi ma ya yanka a dakari don kar a wayi gari a zo a ce kenan shi ne kuma ya mishi sauri. To irin waɗannan abubuwa ne waɗanda mai yiwuwa hikima ce ta Ubangiji ɗan kwanukan da ɗan takin da ya rage masa abin ƙasa ya ɗan tashi shi aka karɓi addu'a tashi ɗan lokaci. To a taƙaice kenan abinda muke so mu gane a nan kenan ya halatta a yi ijara ka ce kai mai ruqiya kaza za a baka. To amma abin da yake matsalar kamar yadda mun faɗa mun maimaita. Mai da ita wannan ruqiya sana'a baya halatta kuma ita sana'a ita ruqiya ko tana da alaka da nagarta. An gane ko nagartar mutum shine ake kyautata zaton samun karbuwar addu'arsa. Kuma ita ruqiya bata kebanta ba ga malami cewa sai malam wani. Kaga anan shi Abu Sa'id wata addu'a ce ta kure ya karanta Suratul Fatiha cewa wadda muke maimaita ta a kowane yini ya wuce a lissafa a sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila. Fatiha ce ya karanta ma wannan marar lafiya, Allah ya bashi lafiya. Dan haka anan tsarkin niyya da dogaro ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar da al'amari zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ka karanta ma marar lafiya da kyakkyawar niyya, Allah zai bashi lafiya. Kina wannan ruqiya abu ne wanda kowa ya iya, ruqiya abu ce wanda kowa ya iya. Ba laifi bane kai kai in ka ji mutumin kwarai shi ma akai yaje ya ma wannan marar lafiya addu'a. Amma maganar mutum ya girka kanshi cewa duk wanda ba shi da lafiya a kawo masa, a yi jinga da shi a biya shi, wannan ba karantarwar magabata ba ce. Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari yace Shu'ba ibn al-Hajjaj ya faɗa cewa haddathana Abu Bishr sami'tu Abul Mutawakkil bi hadha. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu daribati al-'abdi wa ta'ahudi dara'ibi al-imam. Qala haddathana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Sufyan an Humayd ibn Tawil أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال هجم أبو قيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. Karin bayani kuma akan wancan mas'ala, ga yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum ya ji wani wuri na masa raɗaɗi a jikinsa, ya dora hannun shi a gun sai ya yi bismillah, sannan sai ya ce a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Kaga wannan duka yana nuna mana asali kenan, mutum ba shi da lafiya ya ma kan shi ruqiya, kai kanka kama kanka, an gane, kuma tare da kuma halaccin wani ya maka, kamar yanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar shi ta tsananta, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na kan kama hannun shi sai in karanta masa addu'o'i irin su Falaki da Nasi, sannan sai in dora masa a wurin da yake jin radadi a jikin shi, saboda hannun shi hannu ne ma'abucin albarka. Wato anan malam ya yi baban da ke bayani game da hukuncin gariba ta bawa. An gane ko? Idan aka ce gariba, wato shi ne haraji, ko kuma ka kiraye shi da galla. Idan aka ce riba, wato wasu kuɗaɗe da ake lazumta ma mutum wanda yake na tilas cewa su yi yadiya, an gane ku? Don haka duwan ake kiranta da riba kenan, kuɗaɗen da ake ɗorawa, a ɗora maka in ka shigo da kaya cewa dole sai ka biya, ana kiranta da riba. Shi ne ya ce daribatul abd, wato haraji na bawa, an gane ku? Ma'ana shi ne ya ce babu daribatul abd, babi ne wanda ke bayani game da wato abinda mai gida yake dora ma bawansa na kuɗaɗe cewa je ka addini na Allah kaza za ka haɗu ka kawo mu. Sai ya ce wata ahudi da ra'ibil ima, wato da bibiyar wato kuɗaɗen da masu gida suke lazumta ma kuyangin su, ma'ana bayan su cewa ki je ki yi sana'a kaza nake bukata ki kawo mun adiyyin. To shine anan malam ya mana babi wanda ke bayani game da hukuncin haka, shin na halatta ko baya halatta. Shine anan sai ya zo mana da hadisin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda yake cewa hajama Abu Qaybatan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato wani wanzani da ake kiran shi Abu Qayba, wato ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kahu. Lafazin hajama an ciro shi ne daga hijama, in aka ce hijama shine yin kahu, ko a Hausa ka ce bugun jini. Idan aka ce kahu, shine akan tsatsa ga jikin mutum sai a kafa kahu, kafan yana da tilla, shi wanzamin sai ya kafa bakinsa a jikin wannan tilla sai ya ringa zuko jini. Wanda yin kahu magani ne daga cikin magungunna wanda da izinin Allah akan samu lafiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, manzon Allah ya ce samun lafiya da izinin Allah na kasancewa a cikin abubuwa guda uku. Manzon Allah ya ce shan zuma, zan Allah ya ce da yin kahu, sannan sai ya ce da alkai, wato shine kenan sakiya. Shi wannan alkai idan rashin lafiya ta yi tsanani, to akan sanya kamar wuka ko wani wannan a cikin wuta. An gane ku? A cikin wuta in ta yi jajjawo jikin marar lafiyar sai a ringa dan dora mishi a wurare haka. To da izinin Allah yakan samu lafiya. Daga an hudu wukar sai a ringa dan dorawa a jikin shi. Shi ne ake kira da alkai. Ko kuma in kurji ya ƙi warkewa a sanya karfe a cikin wuta in ya yi ja sai a dora a kansa. Da izinin Allah akan samu lafiya. Maza Allah ya ce sai dai ni ina kyamar wato yin alkai. Mun yi bayani a baya shi wannan alkai bai keɓanta ba da wato kurji. Haka ko da rashin lafiya ce ta jiki da izinin Allah in an yi. To in aka sanya wannan karfe a cikin wuta kamar wata wuka ko wani wannan. In dai jajjawar a jikin marar lafiya sai a ringa ɗaddurawa haka. To da izinin Allah zai samu lafiya. To shi ne a nan shi wannan wanzami Abu Dhaiba ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabu da ya gama fa amara lahu bi sa'in aw sa'in min ta'am. Manzon Allah ya yi umarnin cewa a ɗauki tiya guda ta abinci a bashi ko kuma tiya biyu. To kwanto ne aka samu wato daga cikin marwaita, an gane ko? Illa kasancewar a riwayar da babu kokwanto sa'i ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni aka ɗauka aka ba wannan wanzami tiya ɗaya, domin sa'i mudu guda ne, mudu kwa kusan tiyar da muke awo ne da ita, illa kasancewar girgije ne kenan na tiyar da muke awo da ita. Manzon Allah ya yi umarnin aka ɗauka aka ba shi. Wa kallama mawaliyahu, manzon Allah ya ce ya nema masa alfarma a wajen masu gidan shi. Fakufifa an gallatihi aw daribatihi, aka sauƙaƙa masa game da harajin da aka ɗora masa diyyan, wannan abinda aka lazumta masa cewa a diyyani na Allah ya zo da kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya nema masa alhurma cewa a sauƙaƙa masa. To wannan yana nuna mana cewa ba laifi ba ne mutum ya ɗora ma bawansa wani gwalgwado na dukiya ka ce masa a diyyani na Allah jika biyu za ka kawo misali. Amma duk abin da ka samu sama da haka kuma naka ne, ni dai jika biyu nake buƙatar ka kawo. Yin haka ba laifi ba ne. Sannan kuma wannan yana nuna cewa ita ma baiwa mace kana iya ɗora mata cewa je kiki sana'a a yi ne, duk a yi ne kaza nake buƙatar ki kawo. Illa kasancewar a nan malam ya faɗa cewa wata ahudi da ra'ibin ima, ku yangi mata dole ne mutum ya bibiyi abin da ya ɗora musu kenan a san ta ina ne suke samuwa. An gane ko? A san ta ina suke samuwa. Saboda kasance kuma wannan yana nuna cewa ita mace in za ka ɗora mata baiwarka ka ɗora mata gwargwadon abin da za ta iya, kar ka ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta, domin ka ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta za ta je ta yi shashanci ta kawo. Kuma haka shi ma bawan gwalgwadon iyawarsa za ka ɗora masa, domin ka ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa yakan iya zuwa ya je ya yi sata. To shi ne a nan malam ya ce wata ahudi da ra'ibil ima, wato da bibiyar, wato shi ne da riba ta wato kuyangi, ma'ana abin da ake ɗora ma kuyangi dole ne mutum ya bibiya ya san ta ina suke samu wannan gwalgwadon abin da ya ɗora musu, sannan kuma ya yi ƙoƙari ya ɗora musu gwalgwadon abin da za su iya. Kamar yadda Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda wato ya tsaya wani lokaci a cikin hudubarsa yana faɗa ga jama'a, yana cewa ta'ahadu da ra'iba imalikum, ma'ana ku bibiyi wato shine harajin da kuka ɗora ma kuyangin ku, ma'ana kusan ta ina suke samuwa, don kada a je ya zamanto wannan abin da kuka ɗora musu ya kai su zuwa ga yin albasha. Ku tsaya ku tantance ta ina suke samun waɗannan kuɗaɗe da kuka ɗora musu. Don haka a taƙaice wannan yana nuna mana halaccin kenan mutum ya ɗora ma bawansa wata diyya ya ce masa je ka kai aiki a diyyani amma kaza ne za ka kawo mu. Wannan abin da ya kawo masa in misali in jika guda ya dora masa in aikin jika ɗari ya yi a yi ne, wannan jika 99 gaba ɗaya ta bawance shi, dai wannan jika guda zai kawo ma mai gidan shi. باب خراج الحجام قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه هو طاووس كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يزيد بن زريب عن خالد هو الحزاء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يؤبه قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا مسأر هو بن كدام عن عمرو بن عامر أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ladan wanzani ma'ana wanzani yayi kabo in aka ce hajjam mun yi bayani a baya wato wanzamin da sana'ar sayin kabo idan wato mai aski ne shi abinda ake kiran shi hallak an gane ko idan sana'ar sa aski ne kadai shine ake kira hallak amma idan yana yin kabo shine ake kira hajjam dan haka kalima ta wanzami kamar yadda muka yi bayani a baya asalin kalima ce arabiya ma'ana larabci ne sai aka hausantar da shi ake cewa wanzami asalin kalimar hajjam wanzam hajjam wato shine anan malam yayi babi na musamman wanda ke bayani game da hukuncin wato ladan wanzami shin ya halatta cin ladansa ko kuma baya halatta mutum yayi wanzanci a biya shi shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ayi masa kaho aka masa wa a'ada al-hajjama ajra wanzamin da ya masa kahon manzo Allah ya biya shi ladan shi ya nemi ayi masa kaho aka masa wanzamin da ya gama manzon Allah ya dauki ladan shi ya bashi kaga wannan dalili ne a bayyana wanda yake nuna halaccin wato yin wanzamci ma'ana amsar lada a wajen wanzamci ma'ana kai wanzamci a biya ka sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ayi masa kaho kuma aka masa wa adal hajjama ajra wanzamin da ya masa kahon manzon Allah ya biya shi ladan shi Abdullahi dan Abbas yace walau alima karahiyatan inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani haramcin cin ladan wanzamci yace dan yi udihi manzon Allah ba zai dauka ba ya bashi dan haka a cikin wata riwaya Abdullahi dan Abbas yake cewa walau kana haraman lam yubi inda biyan wanzami ladan shi akan wanzanci yace inda haramu ne ga manzon Allah ba zai bashi ba kuma ga wancan hadisi da ya gabata sa'i dai manzon Allah yasa aka auna na abinci aka dauka aka bashi to dan haka kamar yanda jumhurin malamai suka tafi akan cewa karban lada akan wanzanci wannan halaka illa kasancewar su al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa suna ganin cewa baya dacewa ga da ya maida wanzanci sana'a domin sana'a ce wanda take koma baya kaskantacciyar sana'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa kasbul hajjami khabisu manzo Allah yace sana'ar wanzanci manzo Allah yace sana'ar wanzami manzo Allah yace mununa ce khabith anan ba yana nihi haramci ba domin lafazin khabith yana daukan abu wanda yake haramu yana daukan abu wanda yake lalatacce ko ma baya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala tayammamul khabith minhu tunfiqu
yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh sai yace wala tayammum khabisa min tunfiqun ubangiji ta'ala yace ya qumu minai ku ciyar daga cikin dada dan abin da kuka nema ma'ana tsarkakeke wanda yake kyakkyawa kaga anan misali kai zaka fitar da sarka ta kayan gona hatsi ne ka noma shi yanzu ka dauki shura ka bada kaga shura ka bisi ce to irin shi ne ubangiji ta'ala yace wala tayammum al-khabisa ko kuma abinci ne ka ci ka raga misali abinci yayi tsami sannan ka dauka ka ba almajiri abinci mai tsami khabis ne in zaka ba almajiri abinci ka dau abinci wanda yake kyakkyawa lafiyayye ka dauka ka bashi ba sai abinci yayi tsami ba ka dauka ka bashi to dan haka da yace kasbul hajjami khabis yana nihi mumuna ne amma ba dai yana nihi haramci ba kaga kamar misali tahurnuwa da albasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da cewa khabis ne amma ba dan cin albasa da tahurnuwa cewa haramu ba na cewa duk wanda ya ci albasa ko ya ci tahurnuwa da abin da ya kamata haka kare kusanci wurin sallan domin mala'ikun Allah suna cutuwa da abin da ƴaƴan Adam suke cutuwa dan haka anan kenan shine wato al-Imam Ahmad yace bai dace ba gada a matsayin da Allah ya mishi da daraje da Allah ya masa ya zamanto wanzanci ya zamanto sana'a shi amma in shi bawa yayi wannan daidai da shi ne saboda kimar bawa bata kai kimar da ba shi yana iya yin wanzanci yace kamar yadda kuma akwai dalili wanda muhayyisa ya gabata a cikin darasin mu na sunan da kuma ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya bashi izini game da cin ladan bawan sa wanzani in ya je yayo sana'a ya kawo masa yana neman a bashi izini yace manzon Allah yace masa ya sake tambaya manzon Allah yace masa sai da ya tambaye manzon Allah so uku manzon Allah yace masa a ƙarshe manzon Allah yace je kaka ci yadda wato raƙon manka ka saya musu abinci amma kai dai karka ci manzo Allah ya ce masa ka ci yadda ra'alif nawadihaka manzo Allah ya ce ka ci yadda raƙon manka ma'ana saya musu ciyawa da dussa da abin da abincin su dan haka baya dacewa da wato ya mai da ladan wanzanci shine abincin sa bai dacewa amma shi bawa in yayi didi yayi sannan hadisi na uku a baban shine hadisin Amr ibn Amir Allah ya kara masa yadda Amr ibn Amir al-Ansari yake Amr ibn Amir yake cewa naji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya hataji yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wato kahu ma'ana yana neman ana yi masa kahu wannan siga ce daga cikin sibogin da suke nuna yawaitawa da dawama akan al'amarin domin suna fada malamai ka'idar su sigatul mudari ba'da yake cewa sigatul mudari ba'da da fubati kana tadullu ala al-kasra wal mudawama cai kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya hataji mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi kahu ma'ana yana yawaitawa sai yace walam yakun yazlimu ahadan ajra manzon Allah bai zamanto ko yana zaluntar daidai da mutum da ladan sa duk in ka masa aiki manzon Allah zai cika maka ladan ka kamar yadda kuka yi dashi ya baka ya kara maka bal ma wani lokaci sai ya lullunka maka akan abin da ka cancanta ba yanzu dai ga wani hadisi da ya gabata da abu ɗaya ba ya masa manzon Allah ya sa aka aunu sa'i ɗaya tiya ɗaya ta abinci aka bashi kari manzon Allah ya je ya gama su gidan shi abu ɗaya ba manzon Allah ya ce adiyar da kuka dora masa cewa harajin da kuka dora masa manzon Allah ya ce ina nema masa alfarma manzon Allah ya ce ku rage masa manzon Allah ya ce ku rage masa a takaice dai waɗannan hadisai suna nuna mana wato halaccin lada wanda yake na wanzami domin muna cikin kitabul ijara in aka ce ijara shine a dauke ka aiki ka gama aiki a biya ka kenan wanzamci sana'a ce illa kasancewar bata dacewa ga da domin malamai suka ce illa da ta sa saboda aiki ne wanda bai dace ba a ce mutum ya karbi wani abu, abu ne wanda yake na taimakekeniya tsakankanin mu'minai. In ka iya mutum ya buƙaci ai masa, kai masa haka nan fi sabilillah, ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Babu man kallama mawali ya al'abdi an yukhaffifu anhu min kharaji. Qala haddathana Adam qala haddathana Shu'ba an Humayd ibn Tawil an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ghulaman hajjaman wa fahajama wa amara lahu bi sa'in aw sa'ayn aw muddan aw muddayn wa kallama fihi fa khuffifa min gharibati. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mutumin da yema masu gidan wani bawa magana, ma'ana ya nema ma bawon alhurma game da cewa an yi khaffifu anhu min kharaji, wato su dan sauƙaƙa masa harajin da suka dora masa, ma'ana su dan sauƙaƙa masa. Shin idan mutum ya je ya nema ma bawa alhurma cewa a sauƙaƙa masa game da harajin da aka dora masa, ya yi daidai ko bai yi daidai ba? In ya nemi wannan alhurma, kuma shin wannan alhurma tana nuna tilas ne ko ba tilas ba? To shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa da annabiyu sallallahu alaihi wasallama gulaman hajjama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wani yaro, wani matashi wanda sana'ar shi wanzanci, shine dai abu dai wanda ya gabata. Fa hajama hu, yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kahu da ya gama, wa amara lahu bi sa'in aw sa'in, manzon Allah ya umarni cewa a bashi tiya daya ta abinci ko kuma tiya biyu. Wannan kokonto ne aka samu daga Shu'ba. A waccan riwaya babu kokonto, sai dai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a bashi. Sai ya ce aw muddan aw muddai, ko kuma mudu ɗaya ko mudu biyu. A daidaice dai sa'i shine dai riwayar da babu kokonto, mudu hudu kenan. Wa kallama fihi, manzon Allah ya ma masu gidan shi magana, ya nema musu alhurma na cewa a sauƙaƙa masa harajin da aka dora masa. Fa khuffifa min daribati, wato aka sauƙaƙa masa. To illa kasancewar in mutum ya dora ma mai gidansa abin da ya fi ƙarfinsa, to wannan akan tilas dole ya sauƙaƙa masa. Ana iya kai ma hukuma ƙara, dole ya sauƙaƙa masa. In ka dora ma bayanka abin da ya fi ƙarfinsa, to wannan in ya je ya faɗa ma hukuma, dole a sauƙaƙa masa, dole hukuma ta lazumta maka, dole ka sauƙaƙa masa. In kuma kasancewar abin da ka dora masa daidai da iyawarsa ne, to anan in an nema ka sauƙaƙa mishi akan alhurma ne kana iya sauƙaƙawa, amma ba dan ya zama tilas ba akan ka. Dan haka anan alhurma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa cewa a sauƙaƙa masa. Kenan yin haka ya halatta, shine malam yayi babi na musamman. Babu kasbil bagi wal ima wa kariha Ibrahim ajran naihati wal mughanniya wa qawli Allah ta'ala wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu arada al-hayati ad-dunya wa may yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa qala Mujahid fatayatikum ima'akum qala haddathana Qutaybatu ibn Sa'id an Malik wa ibn Anas an ibn Shihab huwa Zuhri أنا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وبلوان الكاهن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة أنا أبي حازم أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وتوانا بابي لي وانا كي بياني كما دا أبن يزول بمزا عنا صلى الله عليه وسلم نهو كنتم سناء واتو تكاروا إذا أكتش أربقين wato shine karuwa jamun sa shine bagaya idan aka ce albiga kuma shine karuwanci ma'ana wanda ta mai da karuwanci sana'a shi menene hukuncin abinda take samu ta hanyar wannan mummunar sana'a ta ta shi na halatta ko baya halatta sai ya ce wal ima wato da sana'a ta bayi ma'ana karuwanci wanda yake na bayi domin kasancewar anan da yace kasibil bagi wal ima saboda shi karuwanci a jahiliya ma ba a san badiya da karuwanci sai wanda take baiwa kafin musulunci ba to amma ba yana nuna cewa abu ne wanda wannan baiwa in ta yi daman dabi'a ta ce cewa diya din ta yi ba laifi ba ta yi an gane ko diya ta mai da karuwanci sana'a to ba ta da bambanci da bai wanda ta mai da karuwanci sana'a gaba ɗaya laifinsu ɗaya illa kasancewar abin ya fi muni ga wanda take diya shi ne sai ce wa kariha Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai wato ya haramta ashiran na'iha wato ladan an-na'iha ita ce mai kukan mutuwa an gane ko domin a jahiliya akwai gunnai a wajen kukan mutuwa wanda in an yi mutuwa za a ɗauke ta a biya ta ita ce za ta ringa rera kukan wasu suna amshe da rike kamar yadda wannan maguzanci har yawa akwai shi a cikin jama'a illa kasancewar mafi yawa a yau ba biya ba ake amma akwai waɗanda sun gwanance a kukan mutuwa musamman mutanen gida wanda in za su zo har ma shawara ake to wace za ta fara wai fa shawara suke tsakaninsu wace za ta fara yin kuka ake za ki fara wani a ce ake za ki fara wanda kukan mutuwa laifi ne wanda yake mai girma laifi ne daga cikin laifuka mai girma saboda duk macen da take kukan mutuwa bata dena ba a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ta'ala zai mata riga za a mata an gane ko farko dai za a mata riga ta kazuwa sannan kuma a cinna mata wato irin wannan mankuli wanda wani mai ne wanda kaman kwalta yake wani iya zube zari mai gaugawar kamawa da wuta shi ne za a cin za a mata riga da irin wannan kadran shi ne wato mankuli kamar kwalta yake sannan a cinna wuta ta yi ta babbake jikinta a ranar kiyama domin tana fito na fito da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne akan hukuncinsa to shine anan kenan abu ne wanda su an samu kabilu na larabawa saboda maguzanci ne wanda tun jahiliya in an yi mutuwa akwai zabiya wanda ta iya kukan mutuwa za a dauke ta a biya ta shine yace wa kariha Ibrahim ya karhanta me yake da karhanta ya haramta an gane ko domin makaruhi a wajen magabata haramu ne sai ce wal muganniya wato da zabiya an gane gomina al-gina wato ita ce waka al muganniya kenan zabiya mawaƙiya ta yi waka a biya ta shi ma wannan haramun ne sana'a ce haramtacciya baya halatta sai ce wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan an jimince su kusan laifinsu kusan guda ne da ita wadda ta samu da sana'a wannan karuwanci sana'a da ita mai kukan mutuwa da zabiya dukkansu masu laifi ne laifi wanda yake mai girma sai ce da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tukrihu fatayatikum al-riba ubangiji ta'ala yace kada ku tilasa bayinku ku yanginku al-riba'i akan yin karuwanci ubangiji ta'ala yace kada ku tilasa su domin shugaban munafikai Ubay ibn Salul wato ya tilasa wata baiwarsa ta je ta yi zina sai ta zo masa da wani katon bargo ne karba sai ya ce kuma ki je ki sake ubangiji ta'ala ya turo wannan sako wala tukrihu fatayatikum al-riba'i ubangiji ta'ala ya ce kada ku tilasa wato ku yanginku akan yin zina akan yin karuwanci kaga anan an samu munafikai sukan tirsasa wato ku yanginsu akan cewa su je su yi zina kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud da Sunan Nasa'i Jabir ibn Abdullah yake cewa wata miskiniya wata baiwa ta mutanen Madina mai gidanta ya tilasa ta taje ta yi karuwanci ita kuma sai ta ki ya tilasa ta taje ta yi a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya turo da wannan sako wala tukrihu fatayatikum ala al-liqa kada ku tirsasa ku yangin ku akan yin karuwanci in aradna tahassuna ubangiji ta'ala yace in sun yi rihin kame kai a nan malamai suka ce ba sharadi bane ba kharaja makharajal gani an gane ko da ba ta nihin kame kanta ita bai wata ka bayyana halatta ka ci da sata ta je ta yi karuwanci sai ce da ta buta go aradal hayati duniya wato dan ku nemi wato tarkace wanda yake na rayuwar duniya amfani na rayuwar duniya dan ku nemi amfani na rayuwar duniya ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka wa man yukrihunna ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya tilasa su akan cewa su je su yi karuwanci su kawo masa kudi fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim ubangiji ta'ala ya ce lalle ubangiji ta'ala bayan tirsasa wanda aka musu to mai gafara ne game da bayinsa waɗanda suka tuba rahimu kuma majigai ne game da bayinsa mu'mini in ka tirsasa baiwarka kan cewa ta je ta yi karuwanci ta kawo maka kudi kaga cewa wannan laifi ne ka tuba ga Allah ka daina to ka tabbata Allah zai gafarta maka in akan rashin sani kai ka gane cewa laifi ne ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka kuma ita ma da aka tirsasa ta abin ya zama tilas akan ta ba don san ta ba to ubangiji ta'ala ya gafarta mata wannan laifi wanda a nan wa munafikai ne suke tirsasa bayansu wanda a yau don saboda lalacewar al'umma za ka ga uwaye wasu suna tirsasa ɗiyansu akan cewa su je su yi shashanci su kamu har ma za ka yi suna faɗa to in kika zauna me za mu ci maza tashi ki kewaya wanda wasu uwayen su suke buɗa ma ƴaƴansu irin waɗannan hanyoyi karo ba sai ta kama ɗaki ba da yawa daga ciki waɗanda sana'arsu ce haka su je su gama shashancinsu sannan su dawo gidan uwayensu Allah ya kare mu lokaci ya tafi cikon bayani kenan akan babu zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك